إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدساكة هدوادك أولا سافية ترانر الحميس يو قومكم قومك وتر رمضان Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2021 wannan makaranta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa Kaduna wannan kuma shine darasin mu na 7 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muna cikin suratul baqara mun tsaya aya ta 13 insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta 14 fadin Allah daukin sarki wa idza laqul ladina amanu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana wasu siffofi a baya na munafikai na cewa idan an ce da su su imani kaman yanda sahabbai suka yi sai su koma suna cewa shin mai imani kaman yanda wawaye masu raunin tunani suka yi ma'ana suna ishara zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ma sai Allah ya sake nuna mana wata mummunan dabi'a daga cikin miyagun dabi'un da munafikai suke da shi kuma dabi'u ne waɗanda basu gushe ba har gobe ana samun su a cikin al'umma shi yasa nan Allah subhanahu wataala bai shafe waɗannan ayoyi ba waɗannan ayoyi suna nan dan ya san wasu ma za su zo su yi irin abin da waɗancan na baya suka yi to dan haka sai wannan ya zamto hukunci ne da gargadi ga dukkan wanda yake cikin yanayin ko kuma yake da sha'awan ya kasance da siffa irin tasu Allah ta'ala ya siffanta su da cewa wa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da ƴan uwansu waɗanda suka yi in suka hadu da waɗanda suka yi imani sawa'un wan tafiya ne ta hada su da su koko a'a wurin zamani ya hada su da su za su zauna tare da masu imani qalu sai su ce amanna ai mun yi imani irin imanin da kuke da shi ya za a yi ba za mu yi imani da abin da kuka yi imani da shi ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ai mu ma yanda kuke jin kuna san annabi sallallahu wasallam wallahi mu ma haka muke san shi yanda kuke jin kun yadda da ranar lahira mu ma mun yadda da haka amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su rinka fadi inna ma'akum lalle muna tare da ku a cikin imani dodar kamar yanda kuke innama nahnu mustahzi'un awalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim idan suka ke banta da shugabannin su na kafirci wato yahudawa kenan wanda suke zugo su su zo su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ci mutuncin sahabbai a sanda suka ke banta suka hadu da masu irin wannan tunani nasu sai su ce da su amanna qalu inna ma'akum lalle mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un ai ba komai yasa ku ga kawai muna bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yi sallah a bayan shi mu tare da shi mu dariya da su mu raha tare da su ba komai yasa muke musu haka ba face izgilanci ne muke musu ai kallan wawaye muke musu kamar yanda aba suka ce anu'minu kama amana sufaha ma'ana izgilancin nasu suna ganin sahabbai kamar wawaye ne kuma wannan ita ce siffar duk dan duniya har a yau yana kallon wanda ya rike addini a matsayin mutum ne wanda yake da backward mentality wanda ke da ci bayan tunani wanda an mutu lokacin sa har yanzu akwai kyankyasan irin waɗannan mutane a cikin al'umma musulmi da wata munasaba ta addini za ta kama sai ka ji suna cewa ya zaka hada zamanin jirgin sama da lokacin da ake hawara kumi ai zufa ana doyi ana warin zufa zaka ga suna kawo irin waɗannan to wannan tunani ne ta alamar siffar munafurci a cikin zuciyar mutum tunda gashi anan Allah subhanahu wataala ya faɗe su da cewa idan suka ke banta da shugabanninsu na kafirci da suka kasance suna tare da su sai su ce da su inna ma'akum lallai muna tare da ku kar ku shakka ko dan kun ga mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da gaske muke ba innama nahnu mustahzi'un sanu dai kawai izgilanci ne muke yi musu to wannan magana nasu ta fusata Allah subhanahu wataala a gaba da kansa sai ya ce Allah yastahzi'u bihim Allah ne yake yi musu izgili wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum kuma yana musu talala a cikin shishigin su wanda yake kai su zuwa ga dimuwa wannan ayoyi da Allah subhanahu wataala ya faɗa a ciki ya nuna cewa lalle munafikai duk sanda suka hadu da mu'minai dabi'an su shine suna nuna cewa ana tare kaga wannan ke ƙara nuna bala'in wahalan mu'amala da munafikin mutum saboda zai zo maka ne Musa a fuska Fir'auna a zuci zai shigo maka irin rigar da kake bukata ya kusance ka da ita zai amfani har sai ya samu dama sannan ne yake asalin wato cutar da mutum hakikanin cutarwa idan mun kalli ayoyin da kyau da Allah ta'ala ya ce in sun hadu da masu imani suna cewa sun yi imani in sun kebanta da shugabanninsu na kafirci sai suna tare da su izgilanci suke ma mu'minai a ciki za ku fahimci kaskancin da ke cikin tare da munafiki dan babu mutumin da zai zo ya dauki kaskanci irin wannan ya kasa tsayuwa da kafansa sai munafiki saboda shi in yaje can in ta kwana sha in ya koma can kwana sha duk mutumin da bai da tsayuwa akan abin da yake ra'ayinsa ne da manufarsa wannan kaskantaccen mutum ne sannan kuma a ciki za ku fahimci abin da ke tare da kaskancin duk mutumin da ya zamto mahaƙinci ne shi Allah subhanahu wataala ya nuna kaskancin su da alaman cewa suna tsoron mu'minai tunda idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da masu imani sai su ce mun yi imani inda da gaske mazaje ne su fito sai su kafirai ne a buga da su mana to kaga wannan sai ya nuna wato akwai tsoro a tare da duk wani munafiki to cuta ta tsoro kuwa idan aka samu mutum a rayuwa da wuya iya tsina nama kansa wani abu alkhairi dan duk lokacin da mutum ke cikin tsoro da firgici da rashin tashin hankali to da wuya ya iya tsayuwa ma ya tunani mai kyau ballanta na ya aikata wani abu wanda ya dace da shi sannan haka nan har wa yau kuma ba su ga tsoron mu'minai ga tsoron waɗanda suke su ma kuma kafirai ne tunda wa idza khalu ila shayatinihim in sun koma sun ke banta da su ma kafiran sai su ce suna tare da su ma wannan ya nuna alaman suna jin tsoron su ko da yaushe suna so sai sun hada ƙarya da gaskiya su dai su samu su tsira wannan kuma ba zai taba yiwuwa ba dole mutum ya dauki daya ko mutum ya zabi bata ko mutum ya zabi shari'a wanda kuma zaben shari'a shine abin da yafi dacewa ga dukkan wanda ya san ya kamata ba tare da damuwa da wahala ko saukin halin da mutum zai iya samun kansa ba sannan idan kun kalli ayoyin da kyau a ciki za ku ga Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa wannan abin da suka yi ma mu'minai ya sa Allah da kansa ya daukan ma mu'minai fansa kaga ashe wannan zai karfafe ka kai wanda munafikai suke yakanka ka ƙara jajircewa akan cewa tabbas Allah zai daukan maka fansa tunda ga su can sun kebe su hada kai da kafirai su hada kai da munafikai ƴan uwansu kun san dan adam baya so ya ga makiyin shi a rayuwa duk dan adam baya son makiyin shi duk irin farin cikin da kike ciki da yau zaki ga wata wanda kin tabbatar ba ta kaunarki kin tabbatar ta taba nufatanki da sharri ko tana nufinki da sharri ko kina cikin yaki hakora kika ganta sai kin ji wani baki ya bugi zuciyarki sai kin ji wani damuwa ta yadda hada fuska da maki kadai azaba ne to irin wannan abinda kafirai suke yi munafikai suke yi na cutar da muminai sai Allah ta'ala ke nuna wa a fakaice cewa muminai in dai kai mumini ne ka kwantar da hankalinka kar ya dame ka tunda su a can gashi sun tarayya wurin haduwa da kafirai dan su ce muna mu wancece izgilanci ku kwantar da hankali muna tare da ku za ku ƙara yawa sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim to Allah da kansa shi yake musu izgili menene izgilin shine talala da yake musu mai kaman sake dan ya ce wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai kyala mutum yayi wato duk lokacin da mutum yake saba ma Allah kenan yake ganin cin nasara to wannan alama fushin sa a wurin Allah tana da yawa sannan da Allah ta'ala ya ce wa idza khalu ila shayatinihim in suka ke bantu zuwa ga shaydanun su wannan yana nufin shaydanci ba alkhairi bane kuma shaydanci idan an ce shaydanci shine nisantan alkhairi da kuma musanya alkhairi da sharri abinda yake alkhairi ne mutun ya musanya shi da sharri sannan kuma ya zanto mutum bai san gyara amma yana san barna to wannan shi ake ce ma shaydanci idan aka ce wani shaydani ne ana nufin wannan mutumin duk inda alkhairi yake shi ba abin sha'awa bane a gare shi sannan kuma duk inda barna take zai jawo ta kawo duk inda gyara yake kuma baya bukatun ya ga an yi wannan gyara wannan shi ake ce ma shaydanci to kun ga wannan sifa ta munafikai ya nuna ashe babu alkhairi a tare da munafikin mutum a kowane lokaci kuma izgilancin su zuwa ga Allah madaukin sarki da manzansa shine abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ayar da ta sauka take nuna cewa shi ma Allah yana musu izgilanci dan ya cika musu irin sakamakon abin da suka yi na izgilanci zuwa ga mu'minai wato babu abu mai dadi a duniya kamar mutum ya zama mu'mini babu arziki da Allah ta'ala zai yi mabawa a ban kasa kamar Allah ya azurta shi da imani kuma ya iya kokari ya ga ya rayu akan wannan imani din. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa Allah ta'ala yana faɗi a cikin hadithul qudusi yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya faɗa da wani mumin ya kiyayya da wani wanda yake mumini ne mai imani to ni Allah ina raba mishi goran gayyata na yaki a tsakani na da shi Allah ta'ala ya ce da kaina zan yaki duk wanda ya yaki mu'minai a wani wuri yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum sanudai tabbas haka al'amari yake Allah shine majibincin al'amuran masu imani amma duk wanda ya zauna bai rayu cikin imani ba Allah ya ce to ni ba majibincin sa bane kuma bai da mataimaki a lokacin da aka yakin Uhud sai Abu Sufyan suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam kun sai yakin Uhud ta zo da jarabawa ko an kashe sahabbai kusan 72 cikin su hadda makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Sufyan yazo yana daga murya yana ce a'ul hubal yau hubal tayi nasara an danna tauhidin musulmi an ji kunya irin dai abinda makiya Allah ke fadi yana fadin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai ala tujibu ba za ku bashi amsa ba suka ce da me zamu amsa mishi yace ku ce da shi zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum ai kai dan duniya ne shi yasa ka dauka nasara kace amma kuma Allah shine majibincin masu imani koko kafirai ba ku da wanda zai jibinci al'amuran ku sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan kuma ya karfafu mu'minai din kuma sun ci nasara shi yasa sai ga Umar yake fassara irin wannan fahimta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masahabbai a duk lokacin da ya ga alaman cewa an samu mutuwar mu'minai da yawa yakan ce alaysa qatlana fil janna ashe mu matattunmu idan sun mutu ba aljanna za su shiga bane wa qatlahum fin nar su ko nasu in sun mutu gidan wuta ce makomar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne to ko din mutumin da ya samu aljanna menene asara a rayuwar shi ina muku rantsuwa da Allah da yau Allah zai muku alƙawarin aljanna inda kuke zauna dinnan kuma ya nuna muku ita ya ba ku zabin ku koma cikin iyalanku ku shirya kafin ku zo ku je aljanna ba wanda zai dai koma gida ba wanda zai dai koma matsuguninsa sai wucewa ko kunga kuma ni ne limami kenan indai wucewa za a yi to wannan shine dadin imani to insha Allah ta'ala kuma Allah zai gaskata mana insha Allah. To kun ga wannan shine abin da ake so, kuma ku fahimci cewa wato so da yawa dan adam yakan ji tsoron wani abu ya faru da shi, amma akwai abin da kuma in ya faru din yakan zama masa rahama da alkhairi. Kamar misali kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsoratar da sahabbai game da azaban kabari, yakan musu bayani game da azaban kabari, suka ce wata rana ma a masallaci in yi mana nasiha ya tunatar da mu yanda kabari yake, suka ce ba ma iya magana sai dai ka ji mutun yana buga cinyan shi, idan balarabe ya buga cinyan sa abun mamaki ya girmama, sai kai suna cewa azabal kabri, azabal kabri, ya zamini, ya zamini. Haka suke tashi su watse suna kugo, wasu kuma sai su ja mayafin su kawai su rufe kai su ta kuka a wurin. To kun ga wannan abun tsoro ne kwarai da gaske. Sa'ad bin Mu'ad, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'ad yanzu aka ce ka kawo hadisan da ya ruwaito, an baka aiki mai yawa, ba su da yawan gaske, amma matsayin shi a wurin Allah ba karamin matsayi bane. Ranar da ya rasu sai da al'arshin Allah ta girgiza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi wannan, ku duba girma al'arshi ko ta fi saman bakwai girma ba, wannan saman kun san bata kai ta biyu ba, ta bakwai ta fi waɗannan. To al'arshi kuma wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, ta kewaye dukkanin sammai a girma, amma sai da al'arshi ya girgiza saboda bakuntan da Allah ke shirin karɓa na Sa'ad bin Mu'ad. Haka suka zo suka ce ba mu taɓa ɗaukan gawa mara nauyi ba kamar gawan Sa'ad, ya ce mala'iku ne ke riƙe da shi ga suna. Suka ce mun ga ka shigo cikin mu kana naɗa ƙafanka kana taka, kuma fili ne da zaka iya tafiya, yace a duk mala'iku sun cike wurin. Amma kun san cewa ana sa shi a kabari, kabari ya matse shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaja baya ya zubar da kwalla ya ce ƙasa ta kama Sa'ad, yace ban kwana ne da zanubai aka yi mishi, Allah ne bai so ya haɗu da shi, akwai zanubi ko guda ɗaya a tare da shi, shine sai aka kankare su, daga nan aka yi musu odabo, daga nan ba sauran shi da haduwa da zunubi kuma a ran alkiyama. To amma kun ga irin wannan ba karamin abu ne da ke taba muminin din zuciyar dukkan mai imani ba. To haka abin yake. To amma abin da nake so in ce da ku shine, duk da wannan tsoro da ake da shi da azabar kabari fa, akwai mutanen da kabarin tafi musu duniyan nan kuma, kwarai da gaske malamai na kamanta mutumin da ya dace a kabarinsa da mutumin da yake cikin mahaifiyarsa. Dan tayi idan yana cikin mahaifiyarsa ya girma ya kusa haihuwa, ya yake na farko dai a kifa yake ma ba a tsaye ba, a daure yake kuma a dukunkuni, ko ba haka ba, kanshi a ƙasa, kafafuwan a nade a kife, irin abinda yanzu aka ce ai maka kai ka dinga nishi kenan kana shiga azaba. Amma shi a haka Allah ke bashi abincin shi, yake samu abinci, yake samu abin sha, har idan ya zo duniya ma ya ji canjin yanayi sai a ji ya yi kuka, ma'ana ya ji abin da ba shi ransa ya so ba. Suka ce to wanda ke kabari ya samu ni'imar kabari bai da bambanci da ɗan tayin da ke cikin mahaifiyarsa, ma'ana yana cikin kwanciyar hankali, yana cikin samun biyan bukata, kawai jiran lokaci yake a tashi alkiyama. Shi yasa hadisin Al-Bara'u bin Azib, wannan hadisin mai tsayi wanda sahaba nan sasa ya ruwaito, ya ce lokacin da suka je rufe wata gawa a makabartar Madina, suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru yana daga kansa sai kalli sama sosai so uku, ya sauke kansa ya kalli ƙasa so uku, ya harba kwayan idan sai kalli sama so uku ya sauke ya kalli ƙasa so uku. Suka ce a hannun shi akwai sanda yana suka ta a ƙasa yana cire ta, kowa ya yi shiru akan kabarin. Tun daga nan suka ce sai muka natsu wani irin natsuwa, ka anna ala ru'usina tayr, kai ka ce akwai tsuntsaye ne suka sauka akan mu, ba mu san jimi motsi su tashi, saboda muna so mu ji me ke faruwa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan abu. To daga ciki ya kawo hadisi mai tsayi, a ƙarshen hadisin da ya nuna yanda ake ciraran mumini ne, da yanda ake hawa da ita sama, da yanda mala'iku ke mata fatan alkhairi idan mumini ne, da yanda Allah ke sa ai marar rijista a cikin bayin Allah na kwarai, da yanda Allah ke sa a dawo da ran kabari ai mata tambaya, da yanda ake da na kafiri da wanda yake mujrimi mara bin Allah. To a ƙarshe nake so in kawo muku hadisin idan mutum mumini ne, a ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka yi masa tambayan kabari duka zai amsa su. Bayan ya gama amsawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a nuna mishi wani bangaren gidan shi na wuta, dan duk mutumin da ka gani a duniya yana da gidaje guda biyu, yana da gida a wuta yana da gida a aljanna da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan mutun ne za su cancantar masa da wanne zai shiga a cikin biyu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mu'mini ne za a fara nuna masa na gidan wutan ne zai tsorata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a kawar mishi da wutan a ce wallahi inda baka bi Allah ba wannan azaban da kaga ana narkawa a wutan nan wallahi da ita zaka shiga yace daga nan sai a bijiro masa kuma da gidan aljanna zai yunkura sai su ce a'a lokaci zai yi ba amma Allah yace ai maka alkawari tare da tabbaci wannan ita ce matsuguninka Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum mu'mini a ƙarshe abinda zai faɗa shine rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a Allah to a tashi kiyamun mana kar ai jinkiri a tashi ta yau kun ga yanda azan ni'imar kabari kadai ta sa mutun santin ma a tashi alkiyama to ina ga aljanna kuma da kanta to wannan zai nuna maka babban asaran da waɗannan munafikai suka yi ta yanda a gaba zamu ji suka siya asalin wato shari'a akan bata suka zabi bata akan shari'a wannan ba siffa ce ta mutanen kirki ba daga cikin abin da ke kai munafikai irin wannan aiki shine ruduwa da duniya san duniya da ruduwa da ita suna so su samu a wurin mu'minai suna so su samu a wurin waɗanda ma ba mu'minai ba ita ko duniya kanta duk iya kokarin da zaka yi ba zaka taba wuce abinda Allah ya rabo maka ba duk abinda Allah ya kaddara shine samun ka to ba wanda yake sai ƙara maka akan abinda Allah ya kaddara shine naka sannan ba wanda zai iya hana ka riskan abinda shine Allah ɗauke sarki ya kaddara cewa zaka riske shi da kansa yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya Allah ya ce ni ne nake raba musu abubuwan rayuwarsu na arziki a nan gidan duniya wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi koda yana jin wayan shi ne ya bashi ba gaskiya bane Allah ne ya bashi dan akwai wanda sun fi shi wayo kuma basu kai shi samu akwai wanda kuma basu kai shi ba amma kuma Allah ya basu to wannan dukkanin abin da yake faruwa Allah ta'ala ya nuna haka din kuma inda duniya ta ce karshen morewa ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fi kowa da shi zai fi kowa wadata amma akan wayi gari na Aisha ta ce akan yi wata guda ba a kunna wuta a gidan shi da suna an ci abinci mai maiƙo ba akan me kuke rayuwa ta ce dabino ne da ruwa baƙaƙe biyu gurasa da dabino da ruwa da sauransu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan daura dutse a cikinsa saboda tsananin yunwa yakan daura dutse a cikinsa da ya samu sauki har ya fito ya je wurin ashabu sifa wanda suke masallaci ya ce akwai wani abinci a wurinku in suka ce eh sai ya zauna ci tare da su to kaga amma Allah ke cewa wajadaka a'ilan fa agna ya tadda kai baka da shi ya wadata ka menene wadatawan imani da hanya ta kwarai ita ce karshe tunda dai duk abin da za a je a dawo duk abin da za a je a dawo dai karshe kowa mutuwa zai to wane ne ya mutu ya samu abin da Allah yake so shine wanda ya ci nasara saboda in kun duba za ku ga ko dukiya kanta bata cika ba mutum ambato nagari mai yawa ba kaman imani mutumin da ya imani ya abinda Allah yake so an fi samun ambato nagari da yawa akan irin waɗannan mutanen fiye da wanda tsarin dukiya kawai suke da shi a nan gidan duniya ku duba Salman al-Farisi ku gani dan sarki ne shi mutum ne mai daraja mai matsayi haka ya taso aka dinga yawo da shi har sai da aka zo aka sai da shi a matsayin bawa kafin ya iso inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana kokarin fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiko shi an bashi labarin yana ta neman ya za a iya same shi akai mai kwatance har garin da zai fito gari ne mai dabino mai kaza har ya gane Madina a takeice daga dan sarkin nan fa har sai da aka zo aka siyar da shi a matsayin bawa ya iso Madina a matsayin bawa ne guzuri ya kare komai ya yanke mishi har sai ya zama bawa aka sai da shi a cikin kaya sannan ne aka iso da shi ma garin Madina to daga cikin alamomin da aka bashi na Annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa cewa baya cin sadaka amma yana cin kyauta yana karban duka amma kuma baya cin sadaka sai kyauta yana cikin tsaran dabino yaji wani yana labarin ga wani mutum ya zo yana sai ji duk siffofin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa mishi kusan su ne haka ne sauri ya sako daga dabinan mai gidansa ya daka masa tsawa amma haka nan dai bai maji ta shi ba ya wuce ya ɗibi wannan dabinan ya raba gida biyu ya je kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ne na kawo tun fa kan yi imani da ya karba sadakan sai ga ya raba ma kowa gaba ɗaya amma shi bai ci ba yace to naga ɗaya da ya koma an jima sai ya dawo ya ce to ga kyauta da ya karbi kyauta sai ya ba mutane kuma ya ga an ci tare da shi karshe dai Allahu subhanahu wa ta'ala ya gane abinda Salman yake nema kawai sai ya masa bayani sai ya musulunta to me nake so ku gane anan shine kun ga matsayin shi a da ko har ya sauka ya dawo bawa misali to bayan an yi hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin ta'aruf ƴan Madina da ƴan Makka tunda ƴan Makka ba san Madina ba ƴan Madina ba san Makka ba yanzu ne aka haɗu kowa na so ya san dan uwan shi wannan sai zo ya ce a ni ne Umar bin al-Khattab wani kaza kowa na fadi ana sanin juna da aka zo kan shi yayi shiru ya rasa me zai ce sai ya ce ana Salman ni dai suna na Salmanu ne amma ibn al-Islam musulunci shine uwana da ubana saboda su suka yi min gatan da na riske rahmat da na samu kenan yace laysa li abun siwaku ban san wani uba a duniya ban ba musulunci ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi yace Salmanu minna ahlil bait Salman ya shiga cikin ahlil bait dan haka yanzu kina cewa Allahumma salli ala Muhammad kina cewa wa ala ali Muhammad Salman ya shige to yanzu dan Allah da wannan matsayin da tarin nerori wanne yafi wani na'am wancan matsayin yafi to amma munafiki baya gane wannan shi yasa wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kuma haka abin yake har yau zaka ganshi a cikin rayuwar mu daiwa ana samun shi akwai a ƴan kasuwar mu wani zai ku nuna musu yafi son su saboda kadarorin shi da kamfanonin shi suna inda suke in akai zanga zanga za a kona mai dukiya za a yi kaza shi yasa in yazo arewa zai magana da su yanda ya kamata in ya koma kudu zai ce ku kyale su kun san mutanen mu shikenan ya wofantar ya watsar da mutanen shi ba ma zai yi sallah a gaban su ba da ka a ce mishi mai tsaurin addini duk ana samun haka kai in ka gangaro kasa fa har a cikin mata duka ana samun irin wannan wata za ta zo in dai za ta yi sallah za ta sa hijabin ta cikakkiya amma idan office din ta yi danganci sama da barnawa sabon tasha zuwa can to in ka ganta tana so ta yi kama da su dan kar a ce ita irin waɗancan ne to kuma almar'u yub'athu ma man ahabba yawmal qiyamah duk wani mutum da ka gani tare da wanda yake sura al-qiyama ake tashin su abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa uban kenan sahabinsa yace abshir ya tauban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace ya manzo Allah ina tsananin sanka ina kaunarka amma ga alamar mutuwa za ta raba mu yace ko gida ka shiga fa ba mu samun kwanciyar hankali har sai ka fito yace amma gashi yanzu zan mutu yace in ma na shiga aljanna na san matsayin aljanna ta ba dai take da taka shi dai kaunar da yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ko dayan gidan ne Allah ka raba mu da dayan gidan yace to mun fara bu kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar mai da hankali yace abshir ya tauban kwantar da hankalinka ya tauban almar'u yub'athu ma man ahabba yawmal qiyamah ai duk wani mutum a ran alqiyama Allah zai tashi shi ne tare da wanda yake so dan haka sai kowa ya duba ya ga wane ne yake so kuma mumini kullun yana so ji kusa da muminai ne ƴan uwan shi ba kamar yanda su kafirai suke anan ba kun ga shi tauban din da muke magana wata rana fa shi yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ne na sosai ba kadan ba hidima da wainiyan gida sosai haka ya rinka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da ya tausaya ma Tsauban lokacin da musulunci ya karfi akwai dukiya ya kira shi yace ya Tsauban ka faɗi wani abu mana na duniya da kake so mu baka kai ma ka ji dadin rayuwa ma'ana ka faɗi ko su ɗan biliyoyi haka a baka ka jajari kai ma ka san cewa ka hidimtu shine ya shiru yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai abu ɗaya nake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadi yana fada yace ni abinda nake so kawai in yi makwabtaka da kai a gidan aljanna yace ni kawai ina so ne in yi makwabtaka da kai a gidan aljanna ya dauko babban magana dan wake bada aljanna Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ghayra zalik babu wani abu da zaka iya musanyawa banda wannan da ka fada yace huwa dha ni dai in zan makwabcinka aljanna zan makwabcinka aljanna zan makwabcinka aljanna ya ishe ni shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka taya ni ka taimake ni da yawan yin sujada ma'ana insha Allah za mu haɗu kenan to kun ga irin wannan soyayya da kauna da sahabbai suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci to har yau inda mutun zai kamanta irinsa abu ne mai sauki ran alkiyama shi ma ya ganshi an tashi shi tare da sahabbai haka alqur'ani ya faɗa wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim akwai dan karshe a wannan al'umman wanda ba sa da na farko ba akwai wanda za su a karshen lokaci amma saboda kwadaituwan su da kamanceceniya da ƴan farko Allah ya ce zai hada su tare zaki ga abun kamar yana da girma sai Allah ya toshe bakin duk wani mai tunani yace dalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake yi ga wanda ya so to ka ku ga an gama magana ko to mu ma Allah ka tashe mu tare da sahabbanka to kun ga waɗannan ayoyi sun nuni akan irin wannan dabi'u na munafikai sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa yana yi ma azzalimi talala har ya zanto yana ta yi ma Allah shishigi sai ka ji mutun na cewa to inda gaske ne ai suna ta addu'a me yasa addu'ansu bata ci ba addu'a ta ci ba wai dan ka roki Allah yanzu nan baka ga biyan bukata yanzu shike nuna cewa addu'anka bata karbo ba haka bane annabi Musa alaihi salam duk irin barnan da fir'auna yayi ya roki Allah a halaka fir'auna kuma Allah ya karba rabbana tis ala amwalihim washud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaru al'azab al'alim da ya dinga roƙon Allah a halaka fir'auna a tafiyar da dukiyar da ke sa shi barna ai kaza Allah ya ce qad haqiqa ujibat da'watukuma na karba addu'anku kai da dan uwanka Harun amma ni Allah ba amun dole dan haka fastaqima ku jira ni karba dai na karba an gane ko to ana shi bai da kyau mutun ya ta tunanin muna ta addu'a dai shiru har yau a ba maki wata fitinar da aka tsare miki da ba karba addu'anki ba da zama kila baki duniya ko kuma kina duniya a wani yanayi mara dadi to shine Allah ya ce ya karba ibn jarir yace makasa fir'auna ba'da nuzuli hadhihi al-aya 40 sana thumma halaka sai da fir'auna ya kara shekara 40 bayan Allah ya ce ya karba addu'an sannan ka halaka fir'auna shekara 40 ta nuna nawa ne 10 ta nuna 10 ana shan wahala to ka ku ga mukan daga 2009 ne zuwa yau amma duk wasu sun yi furfura mala ko ba haka bane to Allah ya ba mu mafita da sauki to irin wannan dabi'a ce wanda ba a san mutum ya kasance yana da ita a kafirai munafikai kamar yadda muka faɗa suna da ruduwa da tunanin abin da ya shafi ni'ima ta rayuwar duniya shi yasa suke aikata abin da suke aikata to amma wancan bayanan da muka yi ba yana nuna cewa su ma mu'minai ba za su ni'imta da duniya bane a'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana cikin sahabban nan sallallahu alaihi wasallam akwai masu dukiya da yawan gaske cikin su akwai sayyidina abubakar akwai abdurrahman bin auf akwai irinsu talha bin ubaidillah waɗannan duk sahabbai ne ga imani ga nera ga komai Allah ya ba su to wannan yana nuna cewa ashe za a iya samun mu'mini da wadata za a iya samun munafiki shi ma da me da wadata a tare da shi to malamai suke cewa ya za a yi mutun ya gane ni'ima wanda take asalin ni'ima ce daga Allah ko ko ni'ima ce wanda take munafurci ne ke samar da ita suka ce dukkan ni'iman da kaga ta sa mutun ya tsaye akan abinda Allah yake so akan abinda Allah yake so yadda da shi to wannan ni'ima sakamako ne daga Allah bishara ce Allah yake masa akan wato cewa insha Allah rayuwarsa ta yi kyau sannan suka ce dukkan ni'iman da kuma ke sa mutun saban Allah yana saba mu Allah yana ƙara samu a cikin neman sa to wannan alama ce ta Allah ya fushi da mutum ya ma nisanta shi ga barin abinda shine Allah yake so sannan daga ciki da mu fahimci cewa duk mutumin da yake wa Allah shi shigi to san rai kan ma mai zuciyarsa tun daga shi yana so mutum ya zanto cikin mu'minai a ce ana yi da shi ko ya koma can a ce ana yi da shi kamar da yanda ƴan siyasar mu suke suna neman ƙuri'unmu na takara ko ba haka bane za su je can su ce za mu yi muku kaza za mu je can a ce za a yi muku kaza za a je can bai dai so a ce kowa bai yin shi an fahimci haka to wannan kila su idan ababin siyasa halastacce ne to ababin addini dai wannan ba halastacce ba ne ababin addini Allah ya riga ya zaɓan maka muminai ya ce ka zauna da su Allah ya riga ya zaɓan maka waɗanda za ka zauna tare da su kuma su ne muminai Allah ka sa mu a cikin muminai kuma ka sa mu zauna tare da muminai na'am sai aya gaba Allah ya ce ula'ika
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
to bayan wannan magana da suka yi na cewa in sun hadu da masu imani su ce suna tare in sun hadu da shugabannin su na kafirci su ce muna tare da ku kawai izgilanci muke yi wanda ya fusata Allah kamar yadda kuka ji Allah ya ce shi yake musu mene izgilanci ma'ana yana musu talala mai kamar sake ta inda zai kama su sanas sadrijuhum min haythu la ya'lamun umli lahum inna kaydi matin to anan sai Allah yake fadin kuma sakamakon da duk wanda ya munafurci yake samu anan duniya ko a lahira yace ulaiikal ladina sharu dhalala wadannan wanda suka yi irin wannan mummuna aiki na munafurci sune alladina ishtaru dhalalata bil huda suka musanya shari'a da bata suka bada shari'a na imani suka karbi bata saboda san duniya fama rabihat tijaratuhum dan haka kasuwancin su bai yi riba ba wama kanu muhtadin kuma basu kasance shiryayyu ba kun ga anan akwai abubuwa da dama da Allah ke nuni a kansa na farko shine daga cikin wawanci shine mutun ya bada shari'a saboda bata an gane ko mutun ya zabi bata gashi Allah ya bashi shari'a shi ya hakura da shari'an dan yabo wasu wanda suke kan bata wannan yana nuna karancin hankali kenan anan kaman Allah yana saka ma wadancan mu'minan da suke cewa anu'minu kama amana sufaha a baya sun ce ma bu sahabbai kaman wadanda suke wawaye kaman yanda wawaye su mai imani kaman yanda wawaye suka yi anan sai Allah ke nuna su ne wawayen tunda suka musanya shari'a da bata babu wawan mutu a duniya kaman wanda zai saki imani dan ya kama abin da yake bata ne ya saki abin da ke dindindin ya kama wanda ke karewa kaga wannan shine Allah ta'ala anan yake maida musu da martani a fakaice sannan kuma kasuwancin su ba ta riba ba saboda gidan wuta za su shiga ara alkiyama Allah ta'ala ce innal munafikina fi darkil asfali minan nar lallai munafikai suna can ƙasa a cikin yambun gidan wuta sannan kuma ba su da wanda yake shine mataimaki a gare su to wannan aya da Allah ta'ala ya cike da ita wanda yake ishara zuwa ga abin da ya shafi makoban munafikai din zamu fahimci cewa farko dai Allah ya nuna wawancin waɗannan munafikai din ta yanda har suka saki shari'a suka koma suka karbi bata a makofinta sannan kuma shagaltuwar da suka yi akan abin da yake mai karewa suka kyale na dindindin wanda shine imani da Allah da manzansa wannan ya nuna cewa Allah ya sha makanta zuciyarsu a can inda yake khatamallahu ala qulubihim waɗannan sune wanda Allah ya rufe akan zuciyarsu tunda babu halaka na ƙarshe kaman mutum ya ga shari'a a sarari kuma Allah ya hana mishi daman daukanta wannan alama ce ta fushin Allah ƙwarai da gaske akan bawa ko muna neman tsarin Allah daga irin wannan daga ciki shine zamu fahimci cewa mutum yakan yi zaton cewa shi yafi kowa kyautata aiki alhalin shi yafi kowa munanawa tunda kun ga suna dauka alkhairi su suna tunkuɗe sharrin suna mai da shi kan wasansu siffa ce ta munafiki kullun shi yana so a ce shine mutumin kirki shi ko nagarta ba kai ke tallata shi bijira kake tallata kansa in kai mutumin kirki ne a yau da gobe za ta nuna kirkinka haka nan in mutum ba mutumin kirki bane duk yanda ya so ya nuna shi na kwarai ne to wata rana sai Allah ya nuna ma duniya cewa shi ba mutumin kirki bane Allah ka tsare mana imanin mu to shi yasa anan sai Allah ya tsoratar da cewa wannan zato da suke da shi da wahalan da suke yi na ganin sun samu abin da suke so to ba fa lasi nasara akai ba dan ya ce fa ma rabihat tijaratuhum sannan kuma zamu fahimta karkashin wannan mummunan sakamako na munafurci Allah na nuna munafikai sun yi asara mai tsanani ta yanda sun yi kwadayin samun riba amma kuma basu samu ba duk abin da suka yi na wahalan Allah ya ce to kun je kun burge kafirai kun ki tsayawa da mu'minai kun wahala kun ma mu'minai shigan burtu to gashi nan dai duk kun gama kuma dai bukatan bata biya ba sannan kuma a ƙarshe zamu fahimci cewa dukkan rayuwar dan adam tana juyawa ne tsakanin riba da asara dukkanin dan adam rayuwarsa tana tsakanin riba ne da asara ko dai mutun yayi amfani da daman da Allah ya bashi ya ci ribar rayuwa ko yayi amfani da daman gurin asaran wato asalin rayuwa domin Allah ta'ala na cewa wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da wasu malamai suka ce lokacin sallar al'asr wasu malamai suka ce a zamani ake nufi da al'asr to ko dai wanne aka dauka babu cin karo saboda dai maganar lokaci ake lokacin sallar al'asr lokaci ne zamani ma lokaci ne Allah ya ce to ina rantsuwa da zamani dan ba abun wasa bane innal insana ni Allah ina fada muku tabbas duk dan adam din da kuka gani da fi khusrin yana fa cikin asara da tabewa sai Allah ya istisna'i to gaciya ya cire wasu waɗanda yayi musu gidan dogo Allah ka sa muna cikin su to shine yace wanda kadai ba sa asara ilal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, suka aikata aiki na ƙwarai. Menene al'amalu salih? Al'amalu salih, aiki na ƙwarai a shari'ar musulunci shine aikin da farko aka yi shi domin Allah, da aikin da mutum yayi domin Allah. Domin ranar alkiyama akwai waɗanda za su zo ga aiki sun yi mai yawa, aiki mai ban sha'awa, kowa na sha'awar irin aikin, ina ma da a ce nashi na ranar alkiyama, amma sai Allah ya tarwatsa aikin, ya watsar da shi, ya sheke shi, ya zama kaman kura, abun fecewa ake tafiyar da shi. Wa qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah ta'ala ya ce za a zo da abin da mutane suka yi na aiki, gashi nan mutum yana gani, ga sallah, ga azumi, ga kyauta, ga kaza, amma Allah ya ce za a mai da shi kura, abun korewa, ba zai amfani mai shi ba. Me yasa bai yi don Allah ba? A wani wurin ya ce halataka hadithul ghashiya, wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba. Amma ga sai Allah ya ce mene? Tasla naran hamiya. Hal ataka hadithul ghashiya, shin labarin mai lulluɓa zukata da tsoro ta zo maka? Ita ce alkiyama. Malamai suka ce ai ayan ba tambaya take ba, tabbatarwa take yi, sakamakon saukar maka da alqur'ani, laqad ataka hadithul ghashiya, shine ma'anar aya. Hakika labarin mai lulluɓa zukata da tsoro ta zo maka, ita ce alkiyama. To dan ka shirya mata da kyau, ka sani wujuhun, wasu fuskoki fa, ai ma'anahu unasun, wasu mutane a wannan rana. Yawma idhin khashi'a, kaskantattu ne ka ga fuskokinsu, ba ma za su iya tsayuwa gaban Allah ba saboda kaskanci na azaba da zai shafe su. Amma ya suke a duniya ne, kaman ka tambayi Allah sai ce amilatun, in ka gansu a duniya cikin aiki suke tukuru irin aikin mutanen kirki, kai ba ma sama-sama ba aikin nasu ba, sun wahala kullum cikin aikin da'a suke a idan duniya. Amma babban sakamakonsu shine tasla naran hamiya, za su shiga cikin wuta mai kuna, ba su ba ladan wannan aiki. Me ya janyo musu? Shine basi domin Allah ba, basi domin Allah ba. To sannan abu na biyu da ke sa aiki ya zama amalin salih shine a yi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, sai an yi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi. Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ku rike shi, ko duniya za ta zage ku, ku yi hakuri. Dama ɗabi'an munafukai zagin muminai, kun dai ji, ko ba haka bane? To kuma a nurin ma Allah ya faɗi wata siffanta su cewa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun, wanda suka bijire suka kibin Allah, su in sun ga muminai ma dariya suke musu, dariya suke musu, ga abin izgili, ga kaza ga kaza, innama nahnu mustahzi'un, din kenan sai ta musu izgili. Wa idha marru bihim yataghamazun, idan aka ga mutumin kirki ya wuce sai a taba ce ga fa mutum ya taki nan, mun ga sallah, mun ga Ka'aba wurin sallah, kai kenan kullun wa'azi sai makaranta, to a ce ma mu kafirai ne mana, haka za a rinka ce. Kuma ke fa baki ce ma kowa komai ba, baki tsangwami kowa ba, ma baki ce uffan ba, amma za ka yi tsora miki, sai ki dauka duk duniya ke aka tsana, ba haka bane? Abin da kika dauko ne yake da tsada, shi yasa ake tsola idan mara gaskiya, to sai ki hakuri. An gane ko? Saboda a gaba Allah ya faɗi cewa za a samu sauyin yanayi, muminan za su zo suke dariya, waɗancan na da na sani. Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun, akwai randa masu imani kuma za su rinka dariya ga waɗanda su ba su abin nan ba. Har Allah ke cewa han thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, san an saka mu kafirai daga abin da suka kasance suna aikatawa, wanda al'amari shine tabbas an saka musu din. A ƙarshen kuwa musulmi, kamar yadda na faɗa, mun kalli ayan za mu ga cewa rayuwar dukkan wani mutum tana tsakanin riba ne da asara, haka take juya. Kuma Allah ya faɗi waɗanda ba su yi asara ba su ne waɗanda suka yi imani da aiki na ƙwarai, suka yi majunansu wasulci da gaskiya, kuma suka yi majunansu wasulci da mene? Da haƙuri. Saboda rayuwa gaba ɗayanta sai da haƙuri. Waɗannan munafukai da ake siffantawa, abu biyu ake nufinmu da su. Na farko, kar mu shiga cikinsu, kuma mu ji tsoron shiga cikin irinsu, ko ɗabi'antuwa da irin ɗabi'ansu. Duk abin da kuka ji an ce wannan siffa ce ta munafurci, to ku nisance shi. Akwai wani littafi da wani malami ya rubuta, yana da matuƙar fa'ida, ya faɗi wasu siffofi guda 50 wanda suka zo a Ƙur'ani da hadisi suke nuna siffar munafurci ne. To wannan ya kamata ki siye shi ki karanta, amma ki karanta ma kanki ne ba wani ba. An gane ko? Kai ki karanta ki ce to su wance zo mu duba mu ga a wani ajin kika faɗo, na 27 ko 42? An gane ko? tunda yawanci haka dai muke dabi'un mu. To amma idan mutun ya mallaki wannan littafi yana da kyau, ina ga kila ma dai mu nemo shi mu sa shi a wani majalisa, amma ba dan wasun mu ba sai dan mu a karan kanmu. Ka auna ka gani wanne ne ka shiga ka san inda zaka fita, wanne ne Allah ya taimake ka baka ciki ka tsare dan ka hadu da Allah lami lafiya lau. Ina ga wannan littafi ya kamata mu nemo shi gaskiya a karanta shi insha Allah. To kun ga wannan shine na farko kar mutun ya shiga, sannan na biyu shine in ma fa baka shiga ba ba za ka yale ka ba, su wanda suke da dabi'an kai ba za su barka ba, tun daga yana Allah ya faɗa cewa suna izgili ga masu imani da mu'minai har annabi ba su kyale shi ba. Annabi Nuhu alaihi salam kansa sanda Allah ya ce ya kera jirgi, suna kallon sa su ce oh an daga annabta kuma daga wa'azi an zama kafinta, haka take faɗi sai sa annabi kuma kafinta aka koma an gaji da wa'azin ne. To a ƙarshe dai kun ga yanda Allah ya juya al'amarin, ruwa ya zo ya halaka su, shi kuma Annabi Nuhu alaihi salam ya tsira har yau ake ambaton sa da alkhairi. Sannan a ƙarshe duk in mutum ya zama mutumin kirki ne yake iya barin ambato mai kyau. Da yawan waɗannan munafikan da suka rinka cutar da sahabbai, suka rinka musguna musu, suka rinka sanadiyan ma a kashe wasu daga cikinsu, yanzu da Allah ya ce ki kawo sunan mutum biyar a cikinsu an baki wahala, ko ba haka bane? To amma da Allah ya ce ka kawo sunan sahabbai guda biyar fa, da gudu za ka bada sunayensu. Kenan Allah ya ɗaukaka ambaton wanda mu'minan da suka yi haƙuri da cutarwa munafikai, Allah ya ɗaukaka ambatonsu da alkhairi. Su ko wanda suke munafikan sai Allah ma ya shafe albarka har sunayensu Allah ya shafe a ban ƙasa, wanda in dai za a faɗa sai dai a ishara zuwa ga sharri, sunansu ma bai sai zama to abin ɗaukakawa a ban ƙasa ba. To kun ga wannan shine kyakkyawan sakamakon mutumin kirki da kuma mummunan sakamakon mutumin da yake ba na kirki ba. Allah ta'ala ya shiryar da mu ya nisanta mu da irin wannan mummunar ɗabi'a wanda suke ciki, kuma Allah ya fitar da su ya shiryar da su. Ina ga insha Allah sai mu tsaya da tafsiri a nan gobe, sai mu tashi masalukum ka masallar sauƙada nara. Muna da minti 14 ne kai ko 13 sai mu yi wancan littafin insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.